بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne, wanda ya daidai da daren 11 ga watan Rabi'u Nisani, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430, wadda ta daidai da 5 ga watan April shekara ta 2009. Wannan shine kasad na 74 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Taken karatun da muka sawa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Har yanzu bamu gushe ba a cikin Kitabul Haidhi, wato matattarar da Al-Imam Al-Bukhari ya tattaro ayoyi da suke magana akan haila da al'amuran da suke da alaka da ita haila din, da hadisai da fatoyin malaman salaf daga cikin magabata, mutanen kirki, sahabbai da tabi'ai da manya-manyan malaman fiqhu. A inda muka ainihin shiga cikin babin da yake cewa idza hadat fi shaharin salasa hiyadi, idan mace ta jini uku a wata daya a matsayin in idda ce ta gama iddarta, a matsayin cewa idan ana neman wata fatawa ne game da ita sai ta ce to ai ita a cikin wata daya take yin jini uku, shin za a yadda da ita ko ba za a yadda ba? Imam al-Bukhari ya kawo cewa wa ma yusaddaqu an-nisa'u fil hiyad wal haml, da kuma irin yadda ake bi ake iya gaskata mata, yaya za a iya gaskata mata idan sun yi bayani dangane da haila da kuma ciki, fi ma yumkin min al-hayd, game da abubuwan da suke iya yiwuwa, wato in aka bincike ta tazo da wani bayani sabanin yadda aka saba ji daga mata, shine kamar yadda muka yi bayani, an sake ta ana sauraron ta wata uku, kowane wata ta yi jini guda, a cikin wata guda sai ta zo ta ce ita ta gama jini uku, wace hanya za a bi a gaskata ta? Shine sai a binciki ƴan uwanta, waɗanda aka san su ƴan uwan mutanen kirki ne, suna da kula da addini, sannan suna da amana, wato gaskiya wajen magana. Idan suka cika wannan siffar sai a ce to ita ƴar uwan nan ta ku ga abin da ta ce, ita mutuniyar kirki ce, sai suka ce eh, kuma haka na faruwa gare ta, sai suka ce eh, to shikenan sai a gaskata. Wannan ita ce fatawa wadda malaman salaf suka bayar. Shine Sayyidina Ali dan Abi Talib, yana daga cikin a'immatus salaf, ya bayar da ainihin wannan fatawa, da shi da alqali Shuraih, alqali daga cikin alqalan musulunci wanda Sayyidina Ali ya ainihin nada. In har aka samu haka to irin waɗannan hanyoyin kenan. Yanzu kaga wannan babin da waɗannan bayanan waɗanda jiya mun karanto su, waɗanda ne a yau kuma, sun fassara mana hanyar da ake bi a gaskata mace game da ciki ko haila din. Idan ta zo ta ce ai a cikin watanni kaza daga aurenta shine har ta ɗauki wannan ciki sai ta haihu, ma'ana a cikin wata 6 an yi aure yau, bayan wata 6 sai ta zo da ɗa sintime mai lafiyar shilau, wace hanya za a bi a gane ta? Shine sai a binciki ƴan uwanta, mutanen kirki daga cikin ƴan uwanta su ba da shaida ita mutuniyar kirki ce, shikenan wannan ya wadatar. Ko kun fahimci wannan da kyau? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Kullun abin da ake hada musulmi da shi shine Allah. Dan haka a farko malam ya kawo mana ayar da take cewa wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna, bai halatta mata su ɓoye abin da Allah ya halitta a cikin mahaifarsu ba. Sai ya ce me, in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, in dai sai yadda da Allah da ranar lahira. Wannan shine abin da yake juya musulmi, shi yake sarrafa musulmi. Duk abin da musulmi zai sai ya ce ka yadda da Allah eh, to shikenan, ka yadda da Allah eh, to shikenan. To in har ya zama wannan irin amana da aka baiwa musulmi ta yarda da Allah ya zama ya ci amana, tun anan duniya sai ya ga sakamakonta. Allah ya kiyaye. To sa'an nan muka sake karantowa daga cikin manya-manyan ainihin tabi'ai, Al-Imam Ata'u yace aqra'uha ma kanat, gurgudan yadda ta kasance tana jinin hailarta
haka za a dauka. Ina ma'anar wannan maganar? In tace ita a wata 1 take yin jini 2 sai a dauka, in tace a wata 3 take yin a wata 1 take jini 3 sai a dauka, idan tace ita sai bayan wata 4 take yin jini sai a dauka. Shine aqra'uha, jininta ma kanat, gwargwadon yadda ya kasance tana yi. Kawai abinda ake so ku samu daga gare ta, ita mutuniyar kirki ce, ba za ta yi muku ƙarya ba. Ko kun fahimci wannan? Sannan kuma al-Imam Ibrahim an-Nakhai shi ma magana shi kenan. Sannan sai shi a fa'u ya sake yin wata magana, yace jinin haila tsawon wuni guda ne mafi karancin shi, kenan dukkan jinin hailan da bai cika wuni guda yana zuba ba a ƙarƙashin wannan fatawar ta ata'u, to wannan ba jinin haila bane, sai ya zama jini ne na larura. Kenan wannan magana tashi ta hukunta da jini zai zo mata kadan sai ya dauke, to wannan ba jinin haila bane. To amma mun faɗi kuskuren da ke cikin wannan maganar ajiya, na ɗaya kenan, na biyu ƙarƙashin irin waɗannan maganganun su ne suka yi sabani, domin babu nassi a ciki. Abinda ake nufi nassi, magana keke da keke daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wadda take cewa mafi karancin jinin haila shine kaza. To tunda babu nassi, to kai in ka kayyade ka ce kwana kaza ko awa kaza ko kaza, to sai malamai sai suke kai kuskure. Ka bar shi kawai, duk abin da ya zubo daga cikin farjin mace a lokacin da ake sa rai lokacin hailarta ne, matukar ya dace da launi daga cikin launukan jinin hailarta, wannan sai a hukunta shi akan cewa jinin haila ne. Dugo guda ne, a sa'a ɗaya ne yayi, awa biyu ne yayi, a yawu ne yana yi ne, wannan kenan. Haka dukkan yarinyar da ake tsammanin wannan yarinyar ta kai ta balaga, sai aka ga a cikin shekarar ta 9 jini ya zubo daga farjinta, sai aka cewa ƴan matan garin nan ko ƴan matan gidan nan ko ƴan matan kabilan nan akan samu waɗanda suka balaga ƴan shekara 9, to wannan yarinyar ga jini ya zubo mata a shekara 9. Sai a dubi mata ƙwararru, sai su yi nazarin wannan jini, launi ne daga cikin launin jinin haila, yana yin karni ko doyi ko hamami irin na jinin haila. In suka tabbatar da haka, sai a ce shikenan wannan dalili ne akan wannan yarinyar ta balaga, ba sai lallai nono ya tsuro mata ba, ba sai da gashi a gaban farjinta ko a hammatarta ba. Ɗaya daga cikin waɗannan dalilai na iya tabbatar da balagarta, ko da sauran ba su bayyana ba. Ina fata an gane. Sannan tsohuwa ce 'yar shekara 100 sai jini ya zuba daga farjinta, ba za a ce wayan tsohuwa ta wuce shekara kaza ta gama haila ba, a'a, shekarar ta 100 sai jini ya zubo mata, sai a dubi wannan jini yayi launi daga cikin launin jinin hailarta, wannan jini ya zo daidai lokacin da ake sa rai jinin haila. Shikenan, koda kuwa ku kiyaye, koda tana shekara 60 jini ya dauke mata, daga baya kuma sai ya dawo yana zubar mata, jinin haila ne. Ina fata an gane, domin ɗabi'a ce ta ɗan adam. Wani lokacin akwai nau'in abincin ko ganye ko wani abu da suke ci yakan canza musu zubar jinin haila, yakan rage ko ya ƙara musu, ko kuma ya ainihin danganci yawan zubar shi da gwargwadon abin da suka ci. Yanzu akwai matar da ta ci zogale sai jinin haila ta sai ya sauya. To ya danganta, kun ga waɗannan irin abubuwan a ƙarƙashin su ne malamai suka ce, tunda suna da alaka da ɗabi'a da halitta, to fatawa ɗaya ba ta juya su. Don haka da ka ɗauko wani littafi da aka rubuta shi a ƙasar Maiduguri, idan ka tafi da shi ƙasar kaza za ka yi hukunci da shi. Ƙasar Maiduguri suna da zafi, don haka jinin da ke jikin matayensu a tsinke ike, yana yawan zuba kaza, yana yawan zuba. In ka ɗauko wannan irin fatawar ka kaita can Gyambo a jihar Taraba, nan kuma da matansu akwai sanyi, jinin su kuma a daskara galibin jinin su yake ba nau'i ɗaya bane, sai fatawar sai ta kasa aiki, sai mutane sai su rude. To don haka kullun ake buƙatar a samu waɗanda suka amsa sunan malanta a cikin al'umma, sai su rinka karantar da ku daidai da gwargwadon yadda kuka samu kanku. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To sa'an nan kuma sai matsala tsakanin jini zuwa wani jinin kwana nawa ne, shi ma babu nassi akai, don haka malamai suka yi sabani. Shin tsakanin jinin farko da wani da zai sake zubowa a ce wani jini ne daban, kwana nawa ne? Abin da za a fara dubawa shine, yanzu ta yi jini A, dama kwana nawa take kwana uku kuma jinin nan ya kwana uku tsaf sannan ya dauke bayan ya dauke ta yi sallah kwana ɗaya kwana biyu rana ta uku sai kuma ga jini ya sake zubowa sai ta duba ta ga wannan jinin yayi launi daga cikin launin jinin da yake zubo mata eh sai ta ce wannan wata haila ce dalili wancan jinin ya tabbata ya gama daukewa amma a wata kwana shida yake mata sai zo sai mata kwana biyu sai ya dauke da ya dauke ta dan bashi lokaci sai ta ga ya dauke kaf sai ta je ta wanka sai ta ci gaba da sallah bayan kwana biyu sai sake dawowa sai ta dube shi sai ta ga yayi launi daga cikin launin jinin hailarta sai ta ainihin sake saurara game da sallah da azumi sai kwana uku sai kuma ya dauke da ta tabbata ya dauke sai ta wanka ta ci gaba da sallah rana ta hudu kuma sai ga jini ya sake dawowa a nan yana tsuntsunka mata kwanaki a haka sai ta amfani da yadda ya zo mata can yayi kwana biyu ya dauke yayi kwana uku ya dauke sai ta talfiq sai ta hada kwana biyar kenan sai ya sake mata kwana daya sai ya dauke sai ta ce kwana shidan ya hadu kenan to amma inda garari yake shine ta san jinin hailar ta kwana shida ce da ya zo kuma sai ya rinka mata wannan tsalli 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 yayi biyu yayi uku kaga biyar ya sake zuwa ya sake yin biyu kaga bakwai ya sake zuwa yayi mata tara to annan ne malamai suka ce za ta lura da dayan abubuwa guda biyu shin a lokacin da yake zuwan nan ya tabbata yana zuwa da nau'in launin jinin hailar ta eh kuma tana da yaqini game da kwanakinta eh to a irin wannan talfiki da take ta hada kwana biyu ta hada kwana uku ta hada kwana daya shida kenan eh to abin da ya sama da haka sai ta wanka sai ta ainihin rabu da sauran a matsayin jini ne na fasad ba jinin haila bane jinin larura ne tare da gashi yana zuwa da launin jininta amma ita yanzu tana aiki da adadin kwanaki ne to amma in yi mata haka so daya a wata yeso biyu yeso uku ya tabbata yanzu ya koma mata kwana nawa kwana tara duk sanda yazo irin wannan wasan tsalli tsalli sai ya hada tara sannan yake tsayawa aka ce za ta haka so uku to a na hudu sai ta bashi hukuncin cewa yanzu jinin hailar ta ya canza daga kwana shida ya koma kwana tara to kun ga ashe a karkashin wannan nake kara fadi cewa fatawa dangane da haila in ka rubuta fatawa daya to nan da nan zaka gano kuskuranta saboda ire-iren waɗannan matsalolin Allah ya kyauta dan haka gaskiyar lamari tsakanin jini na 1 da na 2 abinda ake so a hakkake shine na farkon ya cika kwanakin shi eh ya dauke eh to duk wani jini da ya sake zuwa mata bayan nan inda ya zo da launin jininta na haila to ya tabbata cewa jini na 2 ne in kun fahimci wannan maganar da kyau za ku gane mas'alar tan da sayyidina Ali ya tattauna akwai mata da yawa daga cikin matayen mu waɗanda suke da ita cewa ba jini ɗaya suke a wata ba jini biyu suke ba wata matar jini uku take a cikin wata ɗaya amma sai kun natsu da kyau za ku gane don mata da yawa suna kawo wannan kukan malam ni kwana uku nake yin al'adata wata ya tsaya na kwana uku chip jini ya dauke bayan kwana biyar kuma sai na sake ganin ya sake dawowa sai ka ce mata wanne irin launi ne sai ta ce irin jininta ne na haila tambaya ta ɗaya kenan tambaya ta biyu na farkon da yazo ya cika kwanakinki na al'ada sai ta ce eh sai ka ce mata to wannan na biyu sabon jini ne sai ya sake zuwa sai ya mata kwana uku sai ya dauke sai ta sake cewa bayan kwana takwas kuma sai ga wani ya sake zuwa sai ka sake cewa shi wancan na biyun ya cika adadin kwanakinki na jinin haila eh to ya nuna cewa wannan jini ne na biyu haka wannan kuma wani sabon jini ne kenan kenan ita ma ta fado daga cikin tawagar waɗancan mata da sayyidina Ali ya magana a kansu ina fatar kun gane to sa'annan sai kuma aka tafi zuwa ga ainihin fatawa al-Imam Mu'tamir yace ya karbo daga mahaifin shi domin sunan shi Mu'tamir dan Sulaiman mahaifin shi malami ne yace na tambayi babban malami Muhammadu dan Sirina game da mace ce ta ga ainihin jini sai ce ba'da qar'iha bi khamsati ayyamin bayan hailarta ta gama daukewa da kwana biyar sai ga wani jini ya zo sai malam Muhammadu dan Sirina yace an-nisa'u a'lamu bidhalika mata su suka fi sanin haka wannan fatawar tana nuna kenan sai a je a tambaye ta shi jinin da kika ga ya zo miki bayan kwana biyar wannan launi ya zo da shi sai ta ce ya zo da wani launi ne ba irin launin jinin hailarta ba sai ka ce mata shi kenan wannan ba jinin haila ba ne jinin larura ne amma ya zo da launin jininki na haila bayan cewa kwanakin jinin hailaki ya cika a can baya sai ta ce sai ka ce mata to wannan jinin da ya zo miki jini na biyu ne ya zo don haka ita fatawar sai sun taimake ka da ƙarin bayani za ka iya fitan musu da ita Allah ya taimaka bayan da al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan aya ya kuma kawo ainihin wato fatawoyi na manya-manyan malamai daga cikin malaman salaf to abinda nake so in yi bayani nan da'awar mu da kullum muke cewa salaf muke bi da farko dai tukuna bayan muna da dalilai qur'ani da sunna waɗanda kowa ya san su mun sha bayyana su mai risala kuma cewa yake me wattiba'u salafi waqtifa'u asarihim yace kuma wajibi ne abi salaf kuma wajibi ne abi hanyar su bambancin fatawar bambancin da'awar mu da bambancin ƴan malikiya ko ƴan kungiya sune su sun kage akan cewa a cikin salaf din mutum daya za su bi shine maliku mu kuma mun ce a dukkan su alhirai ne da su to wannan shine bambancin su suna ganin cewa shiriyar Allah ta gama haduwa ne kakab a cikin Imam Maliku da fatawar shi duk abin da Shafi'i ya fadi ba za a bi ba duk abin da Hanafi ya fadi ba za a bi ba mu ku abin da muke cewa dama za mu bi Qur'ani za mu bi sunna za mu bi fatawoyin salaf amma a bisa wasu qawaid da dawabit wasu ka'idoji da wasu ilmomi waɗannan ka'idoji da ilmomi su ne za su sa mu yi wa Qur'ani kyakkyawar fahimta mu yi wa hadisai kyakkyawar fahimta sannan a ƙarƙashin waɗannan ka'idojin za mu bi mu auna maganganun waɗannan malaman gaba ɗayansu wacce ce ta dace da Qur'ani da sunna ko wacce ce ta dace da Qur'ani ko sunna ko kuma wacce ce bata saba wa Qur'ani da sunna ba ko kuma wacce ce bata saba wa Qur'ani ko sunna ba ko kuma wacce ce fatawa daga ciki wanda in aka dube ta a hasken ka'idojin nan za a ga cewa ita tafi dacewa wannan aikin uzuri daga cikin uzurorin da na ba malamai a nan ƙasa irin tamu ta Najeriya shine uzuri biyu uzurin farko dama haka aka gina su uzuri na biyu kuma shine wannan aikin da muke kira zuwa gare shi ba zai yiwu ba sai in ka zage za ka yi karatu dillan da aka yi bikin nada ka malami to ka hallaka domin daga wannan ranar ba za ka sake karatu ba za ka sake bincike ba to su ko ana nada mutum ne ai tunda ka sauke kaza to yanzu ka zama malami amma a cikin tafarkin salaf za ka yi ta karatu ne har mutuwa ta zo ta riske ka a ƙarƙashin wannan babu wata rana da za a ce ai ka gama sauka ka sauke karatu don haka yanzu kai fatawoyin kawai sai dai ka ɗibo ka bi a'a duk abin da ya taso za ka zauna ne ka je ka yi bincike to da yake so an riga an gama nada su wane ya zama malami kaza wane ya zama kaza wane ya zama kaza to ba zai bincike ba to tunda ba zai bincike ba dan haka ka'idojin abubuwan da aka karantar da shi sai dai bude kawai ya ce wa jama'a kaza a cikin manhajin mu babu wannan babu wani littafi da za a ce wannan littafi kaco kam shine abin didda ya hukunta an zo kat sai alqur'ani bayan haka ko sahihul bukhari ya ruwaito hadisi sai a ce wannan hadisin da bukhari ya ruwaito na'am ya inganta amma me ce ce ma'anar shi waɗanne riwayoyi ne da waɗanne hadisai za a ɗibo waɗanda za su fassara shi domin a samu kyakkyawar fahimta ta shi wannan hadisin to wannan tafarkin namu jama'a lazimin shi shine bahasi idan ba za ka zage kai ta karatu dare da rana ba to ba zai yiwu ka bi ba to kuma gaskiya malaman Najeriya sun shafe jikinsu da vaseline ba karatu suke shirin su yi ba to amma kuma wannan nakasa ce ga mustawa ta ilimin Najeriya domin kenan ba za su tafi tare da duniyar su ta ilimi ba domin kana daukan malami da anan ake cewa malami ne mutafaqihi mutafanninijo mutakaza kana jefa shi cikin malaman duniya sai lip ba zai ce komai ba domin me ba shi da ainihin wato imkaniya ba shi da capability ne ya tafi tare da su dan za a je ana magana ne wanda zai ce shi bai ma taba jin irin ta ba tunda ake kuma ya karanta launin ta a cikin wani littafi amma bai tashi yayi bincike ba saboda haka gaskiyar lamari mu abinda muke nufi da bin manhajin salaf shine irin waɗannan fatoyin nasu sai a ɗibo su sai a gwada sun inganta me ma'anar su sannan wacce ce ta dace wacce ce bata dace ba. To amma wanda yace shi malami ɗaya zai bi, to kawai zai rinka duban me malam wane yace kawai sai bi, me malam wane yace sai bi, magana ta inganta ko bata inganta ba, ba ruwan shi kawai bi zai. To dan haka gaskiya wannan tafarkin namu duk wanda yake tunanin zai bi shi, to idan dan malikiya ne a da, to yanzu in ya taho to ya san cewa ya taho da single owner ne, tafiyar ba za ta yi ba. Shi yasa babban malami Muhammad al-Amin al-Shankiti mai littafin Adwa'ul Bayan, malikiya ya karanta duk rayuwar shi, mutumin Mauritania ne, da ya isa Madina ya je ya iya Mukhtasar ya haddace Mukhtasar daka, ya iya Risala ya haddace ta, ya iya Qurtubi ya haddace, duk ya iya littafan malikiya ya haddace, sai ya zo yana tafsiri a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani lokacin Dr. Ahmad ne yake ja mishi baki, Dr. Ahmad na BUK, ana nan in ya zo ya faɗi magana a cikin fiqh sai ga ɗalibai sun yi dungun-dungo kamar ba su fahimta ba, sai ya ce lafiya ne, ma'ana ya ga in sauran malamai suna karantarwa ana caji, to yaya ne shi in ya faɗi magana sai a yi dungun-dungun, sai aka ce saboda duk maganar da ya faɗa sai a ji ya kawo mazhabin malikiya, nan ba haka ake yi ba. Sai ce ya ake, aka ce a za ka ɗibo maganganun malaman ne gaba ɗaya, sannan ka nemo dalilansu, sannan ka zo ka gano inganci ko rashin ingancin dalilan, sannan sai ka ce compare and contrast, almuwazanatu wattarjih, ka gwada maganganun sannan ka gane wacce ce daidai. Sai ce haka abin yake, sai ce a bashi wata shida, da yake ƙwararren malami ne sai ya shiga yaje sai je ya haddato sauran mazhabobin da dalilansu, don su dama hadda suke, don shi ko rubutu bai iya ba, duk abin da ka sani da ka suke haddacewa. To da ya zo ya ci gaba da tafsiri, in ya zo ya aje aya ɗaya sai ya ce to wannan ayar malamai sun yi maganganu tara, da ka zai zubo maganganun gaba ɗaya ya biya kawo dalilan kowa da inganci da rashin inganci, sannan sai ya ce sahihiyar magana kaza, sai ya ji an yi kabbara. Sai wata ran zan zo in sa muku kaset din za ku ji, wannan tafsirin an yi shi wajen shekara 30 da ta wuce, zan sa muku kaset din za ku ji irin insha Allah, irin in ya jero, dan haka sai a kwana uku ko biyar ana tafsirin aya ɗaya. Sai aka ce to yanzu mala ya zama up to date, mala ya je ya yi upgrading kan shi kenan, ina fatan an gane. To shine al-Imam al-Bukhari yace haddathana Ahmad ibn Abi Raja'in qala haddathana Abu Usama qala sami'tu Hisham ibn Urwa qala akhbarani abi an Aisha anna Fatimata bint Abi Hubaysh سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدأ الصلاة؟ فقال لا إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وانا حديث إشام أم أروايتي ياجد قبر مهيفينش أروة دن زبير shi ko Urwa yace ya karbo daga Innashi Aisha, wato kanwar mahaifiyarshi Asma'u, ita ce Aisha As-Siddiqa, anna Fatimata bint Abi Hubaysh, Aisha tace wata mata mai suna Fatima yar Abi Hubaysh sahabiya ce, sa'alatin nabiy sallallahu alaihi wa sallama, ta tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama, qalat tace inni ustahadu, ni fa jini yana kwarara daga jikina, fala atuhuru, bana tsarkaka, titir da'iman abadan, kullun jini ne a jikina, afa ada'u salata, to sai in daina sallah kenan, domin matar da jini ke zuba jikinta ba ta sallah, to amma ni kuma jinin ba na kwanaki ba ne, kullun ne titur, yanzu na daina sallah kenan? Fa qala la, manzo Allah ya ce a'a, inna zalika irqun, ai wannan wata jijiya ce take zubar da ainihin wannan jini, ba haila ba ce. Ya zo karara a cikin hadisin, za mu zo mu ji irin wannan riwayar, ba haila ba ce, wata jijiya ce take zubar da jini. To wata jijiya ce take zubar da jini, da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi ilimi baki daya da gurgurdan abin da ya so ya ilmantar da shi. A cikin wasu hadisan ya bayyana dalilan wannan jijiya da take zubar da jini, yace ai wani sheidanin aljani ne yake haurinta sai ta ci gaba da zubar da jini, ba ainihin haila ba ce. Me yasa yana so ya ruda mace ne shi wannan sheidani, so yake ya ruda ta, dan in jahila ce ta daina sallah kenan gaba daya.
shine to in daina sallah sai yace a jijiya ce kawai ke zubar da jini walakin da is salata qadra al ayyam allati kunti tahidina fiha sai dai idan wata yazo sai ki daina yin sallah gurgudan kwanakin da dama kike yin haila tunda dai titir jini na zuba to idan wata ya kama ranar 1 ga wata 2 ga wata 3 ga wata 4 ga wata sune adadin kwanakin ki misali to sai ki daina yin ainihin sallah tsawon kwanaki 4 sun magtasili sannan sai ki wanka wankan me wankan haila tare daga jini yana zuba a jikinta amma wannan jinin da ke zuba a jikinta yanzu hukuncin shi ya koma wannan hukunci hukuncin istihada to wannan ga matar da ba ta iya bambance tsakanin jinin hailarta da jinin istihabar ta kenan wanda ko take iya bambancewa shine jini yana zubo mata jazir wata yana kamawa in haila za ta zo sai ku ga jinin ya koma baki ko ya koma mai ruwan gwaiduwa ko ya koma kamar hoda to sai ta fahimci cewa yanzu ba jinin larura bane jinin haila ne to ita yanzu za ta yi amfani da launin ne da zarar wannan launin ya daina zuwa to sai ta wanka sai ta ci gaba da ainihin sallah amma yanzu wannan da ya zama jinin iri ɗaya ne ba bambanci fa to in wata ya zo sai a tambaye ta kin rike kwanakin da kike kafin laruran nan sai ta ce eh to yanzu ma in kwanakin suka zo ki yi waɗannan kwanaki to amma sai ta ce maka algafata malam ni fa ba na iya bambance tsakanin jinin hailata da wanda ba na hailata ba sai ka ce mata to ki amfani da kwanakin da kike amfani da su kafin larurar ta same ki sai ta ce ai ta manta ko kwana nawa ne ko kuwa sabuwar shiga ce balagar tata da ta fara haka ta fara da larurar ta balaga jini zai fara zuwa mata sai zo mata gaba ɗaya tunda ta balaga bai dauke mata ba to nan sai ka ce mata in wata yayi sai ki kwana biyar kwana 6 ko kuma kwana 7 shine ainihin mafi yawancin yadda mata suke yi ba sa wuce nan galibi to gurgudan waɗannan kwanakin sai su zama sune jinin ainihin hailaki domin ita bata taba yin hailar ba da kuma za ta fara hailar sai jinin ya tsinke mata gaba ɗaya ci gaba da zuwa babu kakkautawa dan haka bata san nawa ne kwanakin ta batunda bata taba yi ba bata san wane iri ne launin nata batunda bata taba yi ba to da ita da wadda ta san kwanakin ta manta kuma jinin bai bambanta kanshi to sai ka gina su akan kwana 6 a farkon wata shikenan ainihin wato in akai sallar magriba sai ta wanka sai ta ci gaba da sallar magriba da isha da sauran sallolin kwanaki da za su biyo baya shine yace sun magtasili sannan sai ki wanka wa salli sai ki ainihin yi sallah باب الصفرة والقدرة في غير ايام الحيض باب da ke bayani akan zubar ruwa daga farjin mace wanda yake da launi na gwaiduwa wato rawaya wani ruwa ya rinka zuba daga cikin farjin mace yellow mai ruwan kwai mai ruwan gwaiduwa mai ruwan rawaya wal kudra da kuma ruwan kasa kasa kamar an kwaba tabo sai ruwa ya rinka zubo mata haka ko kuma kamar an ainihin daddaga hanta ko kamar hoda an daddaga ta amma irin wannan ruwa da yake zubowa mace yana zubo mata ne fi ghairi ayyamil haidi ba a kwanakin hailarta ba to ina hukuncin irin wannan ruwan zai hana ta sallah zai ja mata kaza da kaza ko yaya hukuncin yake بخاري يتي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أم عطية وتمال ما تشكي من يمن يمال من فكه نمن ذن الله صلى الله عليه وسلم معنا صحابية أذام نمن ذن الله صلى الله عليه وسلم قالت تشي كنا موماتا صحابي من كسن تشي لا نعد الكدرة والصفرة شيئا ba ma damuwa da ruwa da yake zuba wanda yake kasa kasa da wanda yake fatsa fatsa yalo ba ma daukan shi a matsayin komai indai ba ya zo a lokacin haila bane dan haka duk sanda mace take lafiya lau ba lokacin haila ba sai ta ga wani irin abu na zubowa daga farjinta to kar ta dauke shi a bakin komai ta je ta wanke farjinta kawai ta ci gaba da alwalarta tana sallah lokacin sallah ya zo sai dai za ta iya neman magani a wurin ainihin likita amma daga cikin magunguna mafiya alkhairi da mata ya kamata su lazimta saboda larurori nau'i guda uku da ke galibin mata wannan na daga cikin laruran mata haka siddan sai ta ga wani irin ruwa na zuba a cikin daga farjinta
marura ta farko, larura ta biyu ita ce ciwon mara, haka siddin sai mace ta rinka jin ciwon mara, ko kuma in ta zo za ta fara al'ada, larura ta biyu, larura ta uku ciwon ciki, haka siddin sai ciki ya murɗe mata. To shine lazimtar shan zuma kafin ki karya yana watsake miki duk waɗannan larurori. Bari in yi bayani. Malamai suka ce abin da yake faruwa shi jinin haila da yake zubowa daga mahaifa yake zubowa. Galibi in ya gama zuba daga cikin mahaifa din akan samu guggubin shi wanda zai ragu. Wannan irin guggubi shine in ya tare ya tare sai je yana kwanciya a wani gefe na daga cikin mahaifarta. Shine yake ja mata ciwon ciki, ciwon mara da matsaloli irin waɗannan wanda zai zo yana zubowa ba lokacin shi ba. Ita kuma zuma magani ce. To daga cikin nau'in maganin da zuma take shine tana wanke wuri ta barshi kamar yadda yake. Misali, samu kwalba wadda take da datti, ka samu zuma ka zuba a ciki, ka zuba ruwa a ciki, musamman ruwan dumi, ka daure kan wannan kwalba kai ta girgizawa, zaka ga wannan kwalba ta wanku fes amma da gwargwadon adadin zumar. Idan zumar kadan ce, sai ainihin ita wannan zuma ta je ta wanke wannan datti da gwargwadon iya karfinta. In karfin zuma ya kare sai ka zazzage sai ka ga har yanzu akwai saura. Haka abin yake. In kika sha zuma cokali guda sai ta je ta wanke iya abin da za ta iya wankewa, sai a ce ciwon cikin ya ragu ko ciwon mara ya ragu. To ina mafita kenan, zuma bata illa. Idan zaki iya shanya bokiti guda a rana daya ba za ta yi miki illa ba. Idan kika sha zuma kika ji cikin ki ya kara ciwo, to ki kara sha. In kika sha kika ji ya kara, ki kara sha. Abin da yake faruwa idan ta je tana hargitso duk wata larura da ke cikin ne, to in ta hargitso larura sai ka ji yaya na sha zuma kuma cikin ya kara rikicewa, adadin zumar bai kai ya watso wannan larura gaba daya bane, sai ka kara sha. In ka kara sha sai je kara kankarwa, in ka kara to kana yawaita sha din. Shikenan, to da a ce mata za su rufa wa kansu asiri, ya zama diman da'iman akwai zuma a dakinki, kullun gari ya waye ki sha babban cokali guda biyu alal riq kafin ki ci abinci, kullun dare dab da zaki kwanta ki sha cokali biyu, to zaki ga kin zauna lafiya wajen al'ada, wajen naƙuda da wajen dillarurori da suka shafi mata. Amma galibi ba sa fahimta haka, tunda zumar ba illa bace. Dan haka ba sai likita yayi prescribing maka zuma ba ya ce ka rinka sha. Kai kanka yanzu namiji zaka iya fita yanzu kofar masallacin nan ka je ka ga zuma kwalba guda ka siya ka yi zaman ka kadaddake ta gaba daya, baka yi barna ba. Kuma kana gama shan ta sai ka ji cikin ka ya hargitse, yana nuna dama akwai matsala. Dan haka ba zaka ce ina zaune lafiya, a'a dama ba lafiya kake zaune fa, cikin rufin asiri yake zaune kawai. Ba lafiya kake zaune cikin rufin asiri ne kake zaune kawai. Amma inda zaka gwada haka, ina fatan wani ya gwada. Yanzu ka je ka sai zuma ka sha sai ka ji ta hargitsa maka ciki, to in ka je ka tsuguna a bayi, in ka ga irin takotakon da zaka fitar na tsawon shekaru, ma'ana dagwalo ne na masana'antu iri iri, ba ta an gane, to da zaka kara ka kara, in gari ya waye zaka ga da tsalle zaka miƙe daga kan gado, saboda ta je ta yi maka service gaba daya, ta shiga ta yi search ko ina, ta tattaro cutar ta zo ta fito da ita. To da zaka hada kwana uku haka sai kaga kana neman ka zama wani saurayi. Amma zai ga kawai mutum haka siddan yana daddakilewa kamar kwado yana shi kenan. Allah ya kyauta. Na'am. Dalili akan suna da larura ne, wani ya sha zuma sai ka ji yana amai, dalilin akan yana da matsala ne. Ai ita zuma dama ana amfani da ita lil fahs dan a gano lafiyar ka kalau ko yaya ma tukunan, sai a ce sha wannan, da ka sha sai ka kakaro amai sai a ce to akwai aiki, sai malaman ruqya su fara bincike akan ka. Ina fata an gane. Na'am. Haka innama akwai abin da nake so ku gane game da zuma. Zuma zakinta ko dacinta ko gardinta ya danganci inda ta shawo. idan zuma ta je ta sha madaci domin ita Allah cikin wahayin da ya mata ya bayyana a Qur'ani komai tana iya zuwa ta tsotsufuran shi flower na komai za ta iya zuwa ta je ta samu madaci ta je ta tsotsu ruwan madaci ko ta tsotsu flower madaci to sanda ta tsotsu flower madaci din nan in ta je za ta zubar da ruwan zuma sai zama ruwan zuman gashi har ruwan zuma amma yana da daci wasu da ba su sani ba sai su ce an yi dumari an je an yi mix da wani abu ne ba abin da aka yi mix asalinta kenan wata ka ganta jazir wata ka ganta fara wata ka ganta da duhu wata ka ji tana da zaki wata ka ji ba ta da dadi taka matukar ba hada ta aka yi da wani abu ba to wani ana lasa mai a baki sai ka ji cewa ba zai ji dadi ba to anan ya danganta in ita ce take da daci kaga wani ba zai ji dadi ba mai wata ta yi mai da zuciya ne amma zuma dai mai lafiya zakin ta ras a ce mutum ya sha ya hau amai ko mutum ya sha ya fara gudawa to dalili ne akan cewa akwai matsala tattare da shi ina fatar an gane al-Imam al-Bukhari yace babu irqil istihadha babin da ke bayani akan jinin da ke zubar da jini a lokacin da ba lokacin haila ba barin ƙara bayani game da wancan babin da muka wuce waccan magana ta sahabiya Ummu Atiyya dalili ne akan cewa idan irin wancan ruwa ya rinka zuba a lokacin haila to ana daukar shi a matsayin jinin haila abinda nake nufi shine akwai wata matar in ta tashi jinin haila zaka ga ruwa ne ke fita a farjinta kama an ƙara wa koko ruwa kama farau-farau wata in ta tashi sai kaga cewa kama an kada gwaiduwar kwai shine jininta wata sai kaga kama an yanka rago wata jininta sai ga yana zuwa kama ainihin an kada ruwa a hoda dan haka abinda kadai ake so a nuna ba lallai ne zubar jinin haila ya zama da launin jini ba zai iya zuwa a matsayin wani abu daban kuma ya zama shine jinin hailarta dan haka aikin da yake kanka kullun shine kai kokarin gano yaya launin jinin hailarta yake dan haka ku karanta littafin fiqh sunna mujalladin farko babin da ya magana akan haila ya tsaya yayi tafsili bayanai dalla-dalla game da launuka na jinin haila dan haka wannan al-kudra was-sufra dukkan su launi ne daga cikin launin jinin haila amma abinda ake cewa in suka zubo mata ba a lokacin haila ba fa to ba haila bane kamar yadda yake in jini ya zubo mata ba a lokacin jinin hailanta ba ba haila bane na'am to dalili ne akan cewa shi wannan din ba komai bane ba haila bane domin me ya zo mata ba a lokacin haila ba ta gama hailarta tsaf tana gamawa kuma sai ta ga wani ruwa na zubowa daga farjinta kasa-kasa yana faruwa ma wata matar jinin ba dauke mata yake ba sadda jini ja ya gama sai kuma sai ta ga wani kasa-kasa yana fitowa wannan kasa-kasan dalili ne akan cewa na haila ya dauke shi yasa wannan yazo kamar yaya na'am to dalili ne akan cewa wannan jinin ta na haila yana zuwa mata da launin jini kuma yana zuwa mata da launin kudura tunda kwanakinta ba su kare ba shi yasa ita tace ba menene tace kunna lana uddul kudrata wasufrata shay'an a wata riwaya sai tace ba'da tuhuri to in yazo kenan qabla tuhuri fa yu'addu shay'an wa zalika shay'u huwa al-hayd to anan wannan babin abinda bukhari yake so ya magana da yace babu irqil istihadha babin da ke magana akan jijiyar da ke kwararar da jini na larura wannan jijiya da muka fara magana darasi na musamman bukhari zai maka akanta qala haddathana ibrahim ibn al-munzir qala haddathana ma'nun qala haddathani ibn abi dhi'ib an ibn shihab an urwata wa an amrata an aisha zawjin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama taji wannan hadisi manya-manyan malaman imam malik su suka ainihin ruwaito wannan hadisi al-imam ibn abi dhi'ib yace ya karbo daga ibn shihab az-zuhri ibn shihab ya karbo wannan hadisi daga malamai biyu an urwata daga urwatu dan zubair wa an amrata daga kuma amrata ita amra din ita ma tabi'a ce dalibar aisha daliban Aisha guda biyu, daya mace Amratu, daya namiji Urwatu, su ne suka karantar da Muhammad ibn Shihab ibn Zuhri wannan hadisi. Suka suka ce an Aisha, daga Aisha, wace ce Aisha? Sai suka ce maka zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallama, matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Na'am, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace tun kan ya aure ta sai ya ga a mafarki, sai ga an lulluba mace haka a cikin mayafi, sai ya ce ga matarka, ga matarka. Da ya daga sai ga Aisha ce, sai ce ke mata ta ce duniya da lahira sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kai ranar alkiyama ƴan shi'a za ku ji kunya idan kuka hangi manzon Allah ya runguma Aisha a dandalin kiyama, za a yi wuta da ku. Kai za ku ji kunya, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama kamai da ita target, duk wani sharri in ka harbo sai ka hare ta. Wai wannan yana daga cikin development da ci gaban da ƴan shi'a suka kawo wai a Najeriya. Wai suna cewa sun karantar da mutane addini, wai sun koya mutane zagin sahabbai, sun gano cewa matan Annabi wa mutanen banza ne, shine ci gaban da suka kawo musulunci. Kai ɗan shi akwai fitsararren halitta. Shi yasa Qahtani yake cewa innar rawafidh sharru man wati' al-hasa, yace a duk duniya mafi sharrin waɗanda suka taka doran ƙasa su ne ƴan shi'a, domin su gaba ɗayan ba wanda suke hari sai abokan manzon Allah na rayuwa, su ne na cikin gida da na waje. Duk wani darasi da zaka saurara nasu babu magana karantar da addini, kawai target din shine a rugurguza sahabbai waɗanda su suka bada labarin musulunci, yayin da duk masu addini suke tabbatar da nagartar waɗanda suka bi Annabi, su kuma ƴan shi'a kullun rugurguza waɗanda suka zauna da Annabin suke yi. Allah ya kiyaye. Gashi dai Urwatu ɗan Zubair da Amra suka ce daga Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallama, matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, menene ita tace? Tace anna umma habiba, lallai ummu habiba wadda take ita ma matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce, istuhibat, an saka mata larurar jini na zuba, zubar jini shine tayi zubar jini, sab'a sinina, tsawon shekara bakwai jini na zubar mata. Fasa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an zalika, sai ta tambayi manzon Allah game da haka. To anan bari mu tsaya don mu fahimci hadisin da kyau. Shin sai bayan da ta shekara bakwai jini na zubar mata, sannan ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin sallata da sauransu? Haka wasu masu sharhin hadisin suka fahimta, suka ce don haka a tsawon waɗannan shekaru ta ɗaukar wa kanta fatawar bata sallah bata azumi kenan. Sai ka ce to sun yi kuskuren fahimta. Hakikanin al'amari a wajen bada labarin ne Aisha bata tsaya ta shirya labarin ba, saboda tana harin ta kai zuwa ga abin da take so ta fitar na game da sababin da ke faruwa wannan jinin ya zuba. Don haka abin da Aisha take cewa, ita wannan mata ta yi fama da wannan larura ta shekara nawa? Ta shekara bakwai. Amma ita tambayar ba wai sai bayan shekara bakwai ta yi ta ba, ta yi tambayar tuni, amma bayan tambayar sai da abin ya kai mata shekara bakwai yana faruwa, kenan tana aikin da wannan fatawar da aka bata a cikin shekarun. Fa'amarha an taghtasila, sai Annabi ya umarce ta cewa to ta rinka yin wanka. Faqala, sai ya ce hadha irqun, wannan irq jini ne, wato jijiya ce take zubar da jini. Fakanat taghtasilu li kulli salatin, to sai ta rinka yin wanka ga kowace sallah. Annabi ya umarce ta da yin wanka, kuma sai duk sallar da za ta yi sai ta yi wanka, sannan ta yi alwala, sannan ta yi sallar. To sai sabani ya samu malaman fiqhu da malaman hadisi, wanda suka ce ai wannan kuskure ne, ya za a ce kowace sallah sai ta yi mata wanka? Aka ce gaskiyar lamari ba kuskure ba ne, ya tabbata manzon Allah ya umarce ta da wanka. Shin wannan wanka so ɗaya yake nufi? A'a, yana nufin kowace sallah za ta yi ta yi, amma shi wankan ba a yadda aka fahimce shi a umarnin ba, shi ne ba a matsayin wajibi ba. Dukkan matar da take fama da zubar jini, to ga matakai jama'a. matakin farko shine duk sanda za ta yi sallah azhar ta shiga bayi ta yi wanka tsaf kamar yadda take wankan haila, amma wannan wanka ne na istihada. Sannan ta yi alwala sai ta zo ta yi sallah. In za ta yi la'asar sai ta yi wanka sai ta yi alwala ta yi sallah. Magriba ma haka, isha haka, dan haka sallah biyar, wanka biyar, alwala biyar. Amma a matsayin mustahabbi ba dole ba. Mataki na biyu shine me? Matakin ta daina yin wankan, amma duk sadda za ta yi wata sallah sai ta je ta yi tsarki, wannan tsumma da ke jikinta wanda ya damalmale da jini ta je ta wanke shi ta canza wani tsumman, sai ta zo ta yi alwala sai ta yi sallah. Kenan kowace sallah sai ta yi mata tsarki, ta yi mata alwala, koda tana da alwalar sallar da ta gabata. To sake wannan alwalar ba dole bane, mustahabbi ne, tunda waccan wani dalilin da ke karya alwala bai zo ba. Mataki na biyu. Mataki na uku shine haɗe sallolin da ke da kusanci da juna, da wanka ɗaya, da alwala ɗaya, ko kuma da alwala ɗaya. Ga bayani shine, in lokacin azhar yayi sai ta saurara karte sallar azhar akan lokacin farko, sai ta dubi sai karfe uku ta yi, sai ta tashi sai ta yi wanka sai ta yi alwala sai ta yi sallar azhar. Tana sallar mai sallar azhar, to lokacin azhar ya fita, uku da rabi ta yi ko hudu saura kwata, lokacin la'asar ya shiga, sai ta tashi sai ta yi sallar la'asar da wannan wankan da wannan alwalar. Wannan ta yi wani irin jam'i kenan da ake kiran shi jam'in suri, wato jam'i ne a surance, amma ba hakika ba jam'i bane, domin ta yi sallar azhar a ƙarshen lokacin azhar ne, ta kuma yi la'asar a farkon lokacin la'asar. Idan ka duba sai kaga kamar ta haɗe sallar ko, amma kowace ta yi ta akan lokacinta ne. To ɗayan waɗannan fatoyin guda uku wadda duk mace ta ɗauka ta yi daidai ne, ya tabbata a cikin hadisai ingantattu tsakanin Bukhari da ainihin Muslim. Sannan hadisi albarka ce da shi, saboda albarkar wanda yake faɗin hadisan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Komi na manzon Allah alheri ne, tunda kaga fitsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama hirzi daga wuta. Ka san ko duk duniya wanda ka sha fitsarin shi, to fatawar farko ma tukuna da malaman fiqhu za ku fara rikici, yanzu ina matsayin sallah kamar tukuna kai ka kwankwadi najasa. To sannan aka tafi wurin likitoci da ƴan masu medical laboratory science, suce to za a je a bincike ka, a binciki makogoranka, a binciki lebanka, duk inda fitsarin ya bi sai an ce a aje na'ura a bincika wace kwayar sinadari ne ma ya hau gurin. Amma kaga barira baiwa ce ta sayyida Aisha, gari ya waye sai manzo Allah ya ce mata shiga cikin ɗakin nan ki je ƙarƙashin gado, akwai wani koko yana nan cike da fitsari, je da daddare ban samu fita ba, na yi fitsari a cikin shi, ki je ki ɗauka ki zubar. Da barira ta je sai ta gyara zamanta a gaban kokon, kawai sai ta durƙusa ta shanye shi, fitsarin manzon Allah ta shanye sallallahu alaihi wa sallam. Sai ta fito da koko ba komai a ciki, manzon Allah ya ce ya akai, ta ce na shanye ne, sai ya ce ki je wuta ba za ta ci ki ba. Wannan hadisi sahihi ne, al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah suka fitar da shi. Kenan komi na manzon Allah alheri ne. Annan muka karanta cewa sahabbai idan annabi ya alwala kamar za su kashe kansu ruwan alwalar, yana alwala ruwa na zuba, wannan ruwan da ya wanke jikin shi da shi fa, wannan ya diba ya kwarara jikin shi, wannan ya diba ya sha, wanda bai samu ba ma an kaga wani ya jika jikin shi sai ka dangwalo jikin shi kai ma sai ka shafa. Ina fata an gane wannan shine spiritual vaseline kenan wannan. Ina fata an gane. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya shafe shi albarka ne, alkabba ce yake da ita, rayuwa ce mishi kunci sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Dan ka san duniya ba a bakin komai take ba, ba dan haka ba, da sai manzon Allah ya fi kowa kudi, da sai manzon Allah ya fi kowa mulki, amma manzon Allah ya rasu alkabban shi tana wurin bayahude, ya je ya karbi bashin shinkafa ya jinginar a wurin bayahude. Su Abubakar suka je suka aika da kuɗi suka karɓo wannan alkyabba, wannan alkyabba duk mutumin da ya samu kanshi a halin larura an kasa gane ciwon kowane iri ne sai a ce bari akwai magani sai a jika maka ita maka jika ko a tsoma ka a cikin wannan ruwan ko a ɗibi ruwan a kwarara maka a baka ka sha sai ka murmure albarkan manzon Allah ya saka ta riga ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa da zufar shi Abdullahi dan Ubay yazo ya karba Abdullahi dan ko Ubay dan Salul yazo ya karba yace ya manzon Allah rigarka da kasa wadda take da zufar ka dinnan ka bani aje a farke ta aiwa babana likafani me yiwa Allah zai saukaka mishi shine manzon Allah ya dauka ya bashi saboda shi wannan munafikin Allah ya ambaci cewa shi dan wuta ne wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim Allah ya tabbatar da cewa dan wuta ne to la mahala ba yadda za a yi to amma yanzu rangwame ake neman mishi to shine dan shi yazo sai manzo Allah ya ba da rigar aka ce manzo Allah ya bayar da rigar ne dan ya kyautata wa dan sannan kuma dan ya mukafa'a shi ma wannan mutumi didda shegantaka shi ya taba wa manzo Allah alheri shine sanda Hamza ya rasu babu likafani Hamza kuma kowa san shi a musulunci banda darajar shi cikawan manzon Allah ne sannan asadun min usudillahi zaki cikin zakokin Allah sai ya dauko likafani sai bawa manzon Allah yace to gashi kai wa baffan naka likafani to manzon Allah ya ji dadin wannan abu to yau ya rasu shine manzon Allah ya dauko rigar shi wanda ya sa da zufar jikin shi har an saka wannan mutum a kabari aka dauko shi aka je aka nannada mishi ainihin wannan riga wanda yadda ta bi jikin manzon Allah haka ta bi jikin shi dan a sama mishi rangwame albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka mu mun dace da muka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ma ka saki duk wani shehi ka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine da'awar da muke maka Allah ya taimaka abinda nake so in yi mana bayani jama'a gabana nan littafin as-sarimul battar fi tasaddi lis-saharati al-ashrar ma'ana takobi mai kaifi domin tinkarar masharranta bokaye duk inda bokaye ke masharranci ne babban malami al-sheikh al-allama wahidu abdussalam bali malamin aljanu da mutane shi ya rubuta wannan littafi tun sadda ya rubuta wannan littafi wajen shekara 20 kun ga kasar din ya karantar da shi ba kasusuwan gaba daya duk waɗannan abubuwan muna da su muka zo muka faɗi madadin ba ku sani ba sai kuka yi faɗa da mu shine sai muka aje a beban mu muka ce bari a bakku da jahilcin ku ba dan abin nan ba duk abin da muka tsogalo muka ce kaza koya kuka ji sai ku ce to a kira taro a zo a gabatar da mu me muke nufi amma sai ku ce a ƙarya ne shikenan ƙarya ne ku kuka yi asara ilimi yanzu gashi wannan kasar as-sarimul battar gashi original copy ne gashi kasusuwa shida wannan littafin ne ya karanta ya lacca ya bayanai a kansu mutanen mu haka suke cutar kansu jama'a alheri sai ya taso a cikin ku fa kuntum ma nuhibbu wa ma nasha'u haka Hassan ibn Sabit ya gaya mutanen Makka wa qala Allah qad arsaltu 'abdan yaqulu al-haqa inna fa'al bala'u fa kuntum ma nuhibbu wa ma nasha'u shi Allah yace ga bawa nan na turo muku gaskiya yake fadi sai kuka ce ba ma so ba ma kauna shine sai shi Hassan yace ni ko ni da dangi na mutanen Madina sai muka yadda da shi dan haka duk alheran sai ya dawo Madina mutumin Makkah yana son alherin manzo Allah sai ya tafi waɗannan abubuwa ne na alherai jama'a lungu lungu kurdi kurdi muka rinka shiga muna tattaro su wai dan mu zo zariya ta maintaining status dinta Zariya ta tabbata da matsayinta na cewa ilimi zariya ne. Wai da muka zo da abun wai tunda malaman da ke zauna a cikin kasko a zariya ba su sani ba sai suka ce wai ƙarya ne. To abinda ya bamu mamaki game da mutanen gari shine su kuma ba su yi wa kansu adalci ba. Da sun yi wa kansu adalci sai su taru su ce wa malaman sam ba mu yadda ba ku bari a tattauna wannan matsalar. Yani domin me mun je mun zauna gaban malaman sun koya mana sun ba mu kaza sun ba mu kaza sun ba mu kaza da muka zo wai kai da yake kaga mun girma tare wai kai da yake kana ganin mu to wai sai ka ce wai ai ƙarya ne sai kuma ka je ka samu abun mamaki albani sai a ce a kai ba dai albani na zariya
wallahi jama'a haka akai annan bayan NTC ta ba ku jama'a wani ya je annan muciya ake karatun shi ba ruwan shi da karatun ya je Lagos can wani ya gama mai bayani sai ce wallahi da wani can shi bai taba ganin albanin ba a kasa da yaji shi ya gamsu da abin kuma hayye mai bayani shi kuma ya gamsu amma da ya tashi mai reference sai bashi reference da abin da ya rena kuma to wannan littafin jama'a alhamdulillah yanzu inda Allah ya kunya this is fantastic dan haka sai dan boko sai bude sai ce ah algafata mala ai matsalan nan da na jiran nan kana abin nan ka ganta nan ga ta an yi bayani sai kuma ya turus sun kunyata saboda haka ne mana shine haka ne gaskiyar lamari shine amma kamata ya tsuliyar tana ciki kanka ne ke waje kana ganin hasken duniya amma da ka wulakanta kanka ka cusa kanka a tukunya to haka zo ka dago labarin kaza me ya kamata ku gane fa'idojin da ke ciki gashi mallan yace saminan sihirun nazif al-istihaba malaman fiqhu suna kiran shi al-istihaba kwararar jini su kuwa malamai na za yana kuma faruwa ta hanyar wata illa da za a samu a jikin wata jijiya to amma shi wannan malamin da yake yana magana dangane da nau'ukan sihiri ne sai dauko bangaren da wannan hadisin da muka karanta yake nufi da cewa abin yana faruwa ne ta hanyar alin nisa wannan irin nau'in baya faruwa sai ga mata wa fihi to a cikin irin wannan nau'i na sihiri yaqumu as-sa'iru bi tasliqil jinniyya 'ala al-mar'a al-murad sihruha sai boka sai ya aiki jasadil mar'ati sai shi aljinin sai je sai shiga jikin wannan mata wa yajri fi uruqiha sai ya rinka bi ta cikin jijiyoyinta ma'addami tare da jini wannan magana ce wahidu bali me hujjata sai wannan hadisi al-imam al-bukhari da muslim suka ruwaito shi sai ce fa idza wasala al-jinniyu ila irqin ma'rufin fi ar-rahim idan wannan aljani a cikin yawon da yake a cikin jijiyoyi in ya kai zuwa ga wata jijiya wadda ita jiji idan ya haure ta ko ya shure ta sai wannan jijiyar sai ta zubar da jini yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace indama sa'alatu hamnatu bintu jahash yayin da hamnatu yar jahash ta tambaye ce an al-istihaba game da kwararar jini sai yace inna ba da labari wa fi riwayatin ukhra a cikin wata riwayar daban yace innama huwa irqun wannan ai wata jijiya ce wa laysat bil haibi ba ita ce haila ba ba haila bace wannan hadisi sahihi ne al-imam ahmad da nasa'i sani fi irqin min al-uruq al-mawjuda fi rahim al-mar'a wata hauri ce wani shuri ne da ainihin wato shedan yake wa jijiya daya daga cikin jijiyoyin da ke cikin mahaifar mace din jama'a kun ji yadda wannan asalin cutar take faru shi kuma suke kiran shi an-nazif kwararar jini يقول ابن الأثير ببن مالمي الإمام ابن الأثير من لتاف النهاية في غريب الحديث يتي الاستهابة قرار الجني هو أن يستمر بالمرأة خروج الدم قد يكون مقدار الدم قليلا أو كثيرا ونلوكة جني يكن زبكة ونلوكة يكن زبدة يوا إن دراكو غاني ون اللرورة akwai matar da ne mata ruqya wasun ku sun ji a kasar yau wajen shekara 15 da ta gabata sai sai ta je wannan ke nuna maka asalin jinin nan daga wani wuri yake ba jikinta ba ina za a fitar da kwanan sha guda dan adam ya miye miƙi ya tsaye shedanci ne na shedanu kawai ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin nan ainihin ruwa salasata ayyamin tsawon kwanaki uku yanqati'u ad-damu bi'iznillahi ta'ala jinin zai tsaya to amma wannan maganin da mallan ya kawo shi a dunkule ne gaskiya bai tafsili ba bayanin shi menene zalunci ne dalili na biyu shine intiqami aljinin yana da'awar cewa an cutar da shi ne dan haka bari ya rama kamar me yaro ne aka aike shi kai wa kakar shi tuwo da ya tashi sai aljini ya magana a bakin shi yace ya biyo ta tsakar gidanmu ne mun aje yaro dan karami yana shan iska a tsakar gida ya taka mai wuya wuyan yaro ya kare dan haka shine su kuma suka ce sai sun kashe shi to kakan da yayi da awar yaro ya zalunce shi ya zo ramawa to yanzu ya ba sai ku bashi hakuri to kai hakuri
aka lallace shi ya danyi kuka to yanzu ya kashe mana yaro kenan ka to ya takuri shikenan ya fite bashi wuri shikenan yaro ya watsake kaga wannan ya shiga ne da nufin intikami wanda kasa yi ta goga ka abokan shi suna ainihin dariya tare da shi suna cewa kai wani kai shege ne ka iya kaza kaza yadda kaga dan adam yana yi ko kaga yaro ya kama kenkeso ko fara yana wasa da ita ita wahala take sha shifa dadi yake ji to lokaci aka yi shi yanzu sai babban malami mashhur ya fadada bincike sai mai da littafin suntume me ya tattaro zantuttukan Ibn Taymiyyah jimillance da tafsilance game da aljani kaji bangare na farko daga cikin dalilan da aljani yake shiga dan haka ana yin addu'ar ana yin kaza ya halarto bai halarto ba abu ne mai sauki a kore shi ko kuma ya fita to amma akwai hali na biyu shine halin da mala ya fara ishara a farkon darasin shine boka ne aka je aka same shi babban aljani babban sheidani wanda waɗannan bayanai ne masu tsawo duk mun yi su a karatun Sarumul Battar da farko tukuna ba haka siddan boka yake mallaka aljanu ba sai dai yayi register da su register ko shine hatimi ne ake samu da daki sai ka ainihin yi kokari ka rinka karanta shi zaka ji dakin yana girgidi zaka ji dakin yana rawa sai su ce maka ka daure sai ka ce to kana cikin haka zaka ga cinyar mutum ta fado map zaka ga kai ya fado inda zai maka in ya tunkaro ka sai ka daure to shikenan sai ka ji ane maka kirari ko ta ina a dakin cewa to ka ci jarabawar to tunda ka ci sai ya ce to me kake so sai ka ce so kake ka zama mai gobe da nisa da an kawo maka kukan so ya rage kuma kai ka san irin alherin da za ka yi musu kalmar da suke amfani da ita kenan ko ka yanka musu bakin bunsuru ko bakakkaza ko hararagarke ko butsa ko makamantan haka idan suka fada maka waɗannan ka'idojin in ka kiyaye shikenan waɗanda su suna da ƙanana a ƙarƙashinsu sadda wannan babban aljani shi wannan boka ya murda wannan ainihin zobe da ke hannun shi ko kuma a ce mishi ga wata kalma da zai faɗi ko kuma a ce mishi ga wata ke ciki ko kuma sai ka je ka yi bincike ko ka yi mu'amala da su bokayen da ke saurare na yanzu sun san waɗannan maganganun da nake faɗi gaskiya ne a lokacin da muka zo muna yin wannan lecture na haɗu da ɗaya daga cikin su bayan kusan watanni da wannan lecture mun haɗu da shi a Makka sai waje mun tsafi ba sun kada sun raya duk da abin ya gagara arna sai suka tafi wurin sarkin gargajiya cewa ga wani dan baki ya zo yana lalata musu harka yana zagin malamai ba idda ba su yi ba makarun laili wan nahari arna duk suna jin mu yanzu to da ya faɗi bukatar shi sai shi wannan aljanin sai ya ce to za a turo maka aljanu kaza amma ka je ka zubar da zakaru a mararraba kan hanya ko a gindin shuri kaza ko a wuri kaza to sa'ad da ya wannan abun su aljanin in suka halarto shi babban ne zai sha jinin su kananan kawai zai turo su ne su yi aiki to sadda ya turo su dinnan su kuma za su nemi bokan ya musu wani abu idan bai yi ba za su je su yi aikin da aka sa su dole domin na sama da su ne ya tursi rinka saduwa da ita a matsayin namijin dare shine ya fanshi abin da bai samu ba na ɗaya kenan na biyu sai ya dawo yana cutar da wannan boka matar shi ta dauki ciki ya zube a haifan mishi da mai murdaddan kai a haifan mishi da mai kaza matar shi kaza kamata a ce a rinka yin ta lokaci zuwa lokaci ba wai so daya ba saboda waɗannan sheidanun jama'a saboda yadda suka ga ahlus sunna sun yi lip sai suka taso sannan da suka taso sai suka zamanantar da abin sai ka sabe iya ba barazana ce kawai sadda ya tashi zai wannan bokancin sai ya shigar da wannan mata ko wannan da ya zo wurin shi wani daki na wannan dan haka wannan palo decoration ne kawai dan haka ahlus sunna akwai aiki akan ku waɗannan arnan sun risala ina dubu hoton da aka yi mana takobi ce ga ta nan zarmakekiya aka luma ta akan kwarangwal kai ka san ba zaman lafiya anan a jikin kasar din gashi abin da aka yi zanda dan haka kun ji abin da mala ya kawo dangane da hanyar da za a bi to idan ya kasance irin wannan hanyar aljanin an turo shi ne ta hanya asiri to anan ne nake cewa malam yayi magana a dunkule in shi aka gaura mishi mari ba da gudu zai fita ba to amma mas'ala ce an shigo da shi an kama an kulle shi da ankwa an rike makullin kwadan sai kai ta dukan shi fita ya zai fita zai iya fita ba, don haka matakin farko shine sai ka tsinka sarkar, don haka ilimi ne mai zaman kanshi. A wannan sihirin an yi ne don a kashe wani, to nau'i ne na sihirut tafriq, shi kuma ya kasu kashi takwas. Wannan sihiri ne na mahabba, an yi ne don wane ya so wance, ko wance ta so wane, ganin ka sai fuskar shi ta yi haske, sai ji jikin shi ya saku, da ya taba hannunka kun yi hannu, duk abin da ka nemi bashi a bankin zai dauka ya baka, ko da bankin zai rugurguje, ko da ku zai shiga rikici. Shine sihirul mahabba kanku. Mace ce aka kawo ta jama'a, da nai ruqya aljannin nan sai yazo ya faɗi gaskiya, yace tsakani da Allah shi fa an kulle shi ne a kashin bayanta, wallahi ba zai iya fita ba. Kenan sai ya fita, shikenan ta watsake jama'a. Sihiri ne aka yi mata, tana makaranta a BUK, da zaran ta shiga gate din BUK sai ta ji jikinta ya fara ciwo, in ta dawo sai ta yi wata 6 tana kubura, yadda ka san kabewa haka jikinta yake zama, duk inda ka latsa a jikinta, domin 4/5 na jikinta ya zube, ina zan iya gane ta? Suka ce asalin halittar ta kenan. Waɗannan abubuwan ba ahli sunna ba, su waye za su kawo duniya? Waɗannan ƴan bid'a da haka suke cin abinci. Shi yasa matasan ahli sunna akwai aiki nan kafircin jama'a, mu ne za mu yaƙe shi da iliminmu da aikinmu, sannan da ikon Allah. To in kuka sake, wallahi kuka zama yaran ƴan siyasa, ko yaran sarakunan gargajiya, ko yaran alhajiwa ne, wannan aikin ba zai yiwu ba. Komowa za ku koma kuna faɗin aka yi ta hanyar sihiri aka saka mata shi, yaya za ka yi kenan? Shine abu na farko, bayan ka gano akwai jimillar ka'ida ta karya sihiri kowane iri ne, amma waɗannan bayanai, domin asalin shi waɗannan ayyuka na bokanci jama'a, ilimi ne wanda yake da alaka da kimiyya, yana da alaka da mathematics, yana da alaka da physics da calculations, sannan abubuwa ne dake da to sai su ce gaba ɗayan huruful hijaiya alifun ba'un ta'un, sai suka kasa su kashi 4. Kashin farko sai a ce ya fada gida kaza, kashi na biyu ya fada kaza, kashi na uku ya fada gida kaza. Waɗannan karkasuwa guda 4 ne turabi. To za a yi asirin ga wane a hada da ƙasa kenan, ko abin ne a ƙasa? A wane sunan shi kaza, Kabir sunan shi, sunan mahaifiyar shi fa Karimatu. Yanzu a cikin sunan shi akwai ka, za a je a binne ne a ƙasa, ko a ƙona a wuta, ko a je a saka a ruwa, ko a je a rataye iska ta hada ta kada. Idan suka gano wannan sirrin, to sai a ce to ana so a hada wannan asirin da wani abu daga cikin abubuwan da ya taba ki da izinin Allah. Saboda muna da aya, Allah ce waye wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin la bi idhnillahi. Duk wannan abun ba za su iya cutar da kowa ba sai in Allah ya nufa. Idan Allah ya nufa, shine sai ya sa wannan ya zama sababi. To sadda ainihin a ce kaza take ji, sai ce ciki ne da ita, ba haka suke yi ba? Haka za ka zo kai ma kai alfahsu tibbi, ka ce yaya take gani? A in ta kwanta bacci, sai ta ga ana tashi sama da ita, sai ta rinka mafarkin shaya, za a yi kenan? Sai ka ce to irin wannan ga matakin da za a dauka. Sai ka je ka harhado magunguna waɗanda sinadarai ne daga cikin sinadarai da Allah ya halitta a ƙasa, tsirai ne, a ganyen magarya ne, a kafur ne, a kanwa ce, ka zo ka karanta ayoyin sihiri, sai ka ce mata ta sha, tana sha sai ga ta fara amai kamar fan ice, kamar yogurt, asirin yana karyewa kenan. Da zaran ta gama wannan shikenan, wata sai ka ga bacci ya dauke ta, tana watsakewa sai ka ji tana ta tuno wasu abubuwa suna yi. Shi yasa ba za mu rangwanta musu ba, ba ruwanmu da cewa wai su malaman ku ne, duk munafukai ne, ba abin da ya shafe mu. Gobe ma in mun zo mun faɗi kaza, ba ka sani ba, ko kana hasa da mu ba ƴan ƙungiyar ka bane, ka ce ƙarya ne. Koma mota sai na kira wani yaro a gidan, na ce mishi me ake? Aka ce ai wance ce ake mata karatu kaza kaza. Na ce daga ina? Ka ce wani malami ne daga Zaria. Sai na ce to ka san aljani? Aje a ɗauka don kada daga baya musu shi aljanin. Ba sa tsoron Allah ne, Allah ba sa tsoron Allah ne, shi yasa gaba ɗaya mutuncinsu ya zube. Baka sani ba, an zo da abu sai ka ce wallahi ban sani ba, kawai shi kenan ban sani ba. Da yadda aka matsa ka ce baka sani ba, daga bayan ka sani sai ka ce yanzu ka sani. Za ku zo ku ji hadisin Abdullahi dan Umar ba da jimawa ba, dan haka jama'a in ya faru ta hanyar sihiri ne ku lura, domin kuskuren da ƴan ruqya suke galibi ba sa iya tantance wannan aljanin ya zo da kanshi ne ko ya zo ta hanyar sihiri ne. Sai a ce ai ta karatu, za a yi ta yin karatu har aljanin ya koma sai rena kai rena karatun ya ta jura azaba, dan me shi ma yana so ya fita ya kasa fita, to ya zai yi? Aikinka ne kai kai kokarin ganowa sadda suka yi wa annabi sihiri sun hada da aljanu din ai. To yaya annabi sallallahu alaihi wa sallama yi? Aisha ta ce yi addu'a sai Allah ya mai fatihi, shine sai gano ina ne aka je aka saka asirin, rijiya aka je aka samu aka saka asirin a cikin kogon rijiyar, aka je aka sa dutse aka danne, kuma rijiyar da ba a ɗiban ruwan ta tsohuwar rijiya ce. Da me suka hada? Aka ɗibo kumba ta annabi sallallahu alaihi wasallama da guggubin gashin kanshi, aka ce wata baiwa ce da ke shiga gidan annabi, aka sa ta je ta ɗibo. Yahudawa kenan, da guggubin gashin kanshi da ke zuba wajen taja kai da kumba, suka je sai suka hada, sai suka yi asirin, sai suka je suka binne. Wannan sihirin da suka yi wa annabi sun yi mishi ashaddu anwa'is sihir, shine sihirut tafriq, sun so su raba shi da ran shi ne. To sai asirin ya juye, Allah bai biya musu bukata ba, sai koma ya zama mishi rabt, ya zuba mishi zazzabi da kasala, baya iya saduwa da iyalin shi, yana sanye abu yace sai ya kasa. Sai da ya kwana 40, Aisha ta ce addu'a yake dare da rana, yana cikin addu'a ya kwanta bacci, wata ran ta ce kawai sai ya tashi bacci, yace mata Allah ya karba addu'ata. Mutane biyu sun zo, ɗaya ya zauna nan, ɗaya ya zauna nan, ɗaya na tambayar ɗaya, ɗaya na ba da ansa cewa wai me ya samu mutumin nan da yake kwance a galabaice? A ai asiri aka yi mai, waye mishi asirin wane, da me aka hada da kaza da kaza, a ina aka binne a wuri kaza? Manzo Allah na farkawa sai ga Aisha, aka kira sahabbai aka je wannan rijiya, ruwan rijiyar gashi nan kamar an kada lalle. Saboda me? Saboda ba a ɗiban ruwan, tsohuwar rijiya ce, dan ka a iya bi a gano ma asirin, shi yasa suka yi haka. Annabi ya ɗibo shi kenan, ya karya wannan asiri ya zubar, shi kenan sai Allah ya warkar da shi. To sahabbai suka ce sai an dau fansa, tunda an gano wanda ya aje ai kaza. Manzo Allah yace a tunda Allah ya bani sauki, to bani san kuma in ta da fitina ban san inda za ta tsaya ba. Ahlus sunna sai kun je kun karanta irin waɗannan hadisan, kun tsananta bincike a kansu. Amma ba haka ba jama'a, sai ya zama kun ce ba za ku yi shirka ba, kun ce ba za ku yi kaza ba, sunnat ta zo muku kuma saboda zafin addini da zafin ra'ayi da karancin karatu kuma kuna musunta. Kuma me yake faruwa? Waɗannan alkhairan mu ne ahlus sunna muka zo da su, da muka zo da su ƴan uwanmu ahlus sunna suka sa mana hasada, sai ƴan bid'a suka ɗauka, da ƴan bid'a suka ɗauka su kuma sai suka rawwaje matsalar, da suka rawwaje ta sai suka maida ita ta zama me? Ta zama kasuwanci. Sannan duk ka'idojin da aka kawo, tunda su ba ruwansu ba sa bi, zai kebe da shi da mace ya nemi mata karatu, zai yi kaza, zai yi kaza, zai yi kaza, shi kenan. Sannan wasu kuma sai suka maida matsalar ta zama harkar kasuwanci. Al'amura dai ga su nan sa munanan abubuwa yau suna faruwa a harkar ruqya. Me yasa? Saboda mu da muka zo da abin da a ce an goyi bayan abin. Me muke nufi da goyen baya? Harkar ruqya a wannan zamanin ba za ta yi mutum guda ya gudanar da ita ba, tana buƙatar ne ka zo da ita sai a ce to a zauna, ya za a taimaka wa mutane? Musamman mu ba ƴan ruqya bane, mu ƴan aqida ne. Yanzu garin karantar da menene? Garin karantar da fiqhu ne nazo ina wannan bayani. To yanzu wannan kasar din sai je jalingo, sai wata mata ta ji ai ga wani ya warware matsalar ta, sai ta taho inda to sai ta zo ta same ni ina aiki akan computer, sai ta ce ko ba kai ne albani ba? In ce ni ne. To nazo a ce a mu computer muke wa ruqya shine. To sai ta ga ta rude, ga mutum ta ji, gashi ta zo ta gani kuma ya ce ba zai mata ba. To sai ta ce wanne irin abu ne wannan? Ma'ana wanne goyen baya muka samu don mu taimaka wa mutane? Babu. A sai aka koma ana taraddi, ana taraddi, ana taraddi, sai aka koma a ai suna karban kuɗi, sai aka koma ai a masallaci suke, ai aka yi ta kawo shubohi. Sai muka ce a kamar yadda kuka ji nan jama'a, yanzu ni ba ruqya na zo in karantar da ku ba, karatun sahihul bukhari nazo inne. Sai muka ci gaba da karantarwa, da muka ci gaba da karantarwa sai kuma aka dawo matsalar rarararar, sai muka ce a mu fiqhu mu muke karantarwa cikin sahihul bukhari. sai ce to kuma yaya wannan abu to sai wasu su je su dauki irin waɗannan kasusuwan namu ba su fahimci matsalar ba sai su je su dama dama da ita sai su lalata ta sai zama ahli sunnan nan da suka yi hasada duk su suka cuci musulmi akan haka saboda haka yanzu ga ruqya nan ane kowace iri da wanda ya iya da wanda bai iya ba da mashirmanta da masu neman kuɗi da masu neman mata da masu komi duk ana yi jama'a duk ana yi ba abubuwan da ba ma ji ba abubuwan da ba ma gani ku je ku same su a Abuja a kai har a Makka Hausawa sun je sun bude gidaje a cikin garin Makka suna yin ruqya suna karban kuɗi masu nauyi daga wuraren Larabawa wani ya haɗu da ni yana nuna wani Balarabe ya ce ai ga malaminmu na ce ni kai ba ɗalibi na bane ban san ka ba ce ai malam kasusuwan ka muke bi na ce jin kaset baka jin kaset din Bush ka zama ɗalibin Bush kenan daga ka ji mutum a kaset ka zama ɗalibin shi haka ake shirme wallahi alazimi akwai yaron da yake Hausa Bahaushe ne a Kakiya a anguwa ce a Makka Balarabe ya bashi narkecin gida da narkekiyar mota saboda Balaraben yana da ƴa da mata suna da fitinannen matsala shi kuma yana da kuɗi kamar za su kashe shi ba inda bai je ba yaron nan road safety yake dan Kano ne yake road safety a Abuja yaje kawai taimakon Allah ya taimake shi yawa mutumin nan magani shi da matar shi gida aka bashi daki hudu ne 4 bedroom flat a Makka nace to road safety fa yace tani shi ya sake wani komawa road safety Allah ya kiyaye mishi tashi hanyar kawai sai je yana wani gyaran hanyar Najeriya yace ko koma amma Najeriya bai sake yi ba shi tunda ya taho ya tafi umaran shi ne Jami'ar Islamiyya ma fa ya nema Jami'ar Islamiyya ma ya manta da ita yo ya riga ya samu Jami'ar Makka Allah madaukakin sarki ya kiyaye abinda muke fata shine Allah cikin rahamar shi zai sa za mu sake samun lokaci wannan littafi na Sarumul Basar za a sake zuwa a sake mishi karatu da ikon Allah tare da sharhi ba dan komai ba saboda wallahi alazimi ina gaya muku duk wannan mas'alar muna karantar da ita ne himayatan li aqidati tauhid domin ahli sunna su san menene maganin matsalolin su ba larura ta kama ka tafi wurin yan gargajiya ko yan bid'a ko makamantan haka su je su baka abin da bai halatta ba ka samo magani ka rasa imaninka dan haka gaskiyar kuma littafin yana nan ina fassara shi da yake a hankali nake aikin na kusacin rabin shi yanzu ina nan na fassara shi da harshen Hausa aikin aiki ne jama'a a hankali muna nan za ku ga duk an fitar da waɗannan al'amura amma dai babban abin da muke cewa lallai kar ku sake yadda a sake kawo muku wani abu saboda kawai ilimin ku ya gaza sai ku tashi ku ce ƙarya ne taro ne muka jefa workshop ne na ƙara juna ilimi akan wannan harkar akan a ƙarƙashin wannan binciken fa muka gano maganin cutar kanjamau ban taɓa faɗin maganar ba sai na ce to mu ba masu magani ba ne mu ba su bincike ne kawai gata nan wannan abin ne Dr. Hashim ya je developing da maganin cutar kansa gashi nan a tasha al-haqiqa akan Nalsat in kana da Nalsat za ga tasha al-haqiqa za ga wani malami yana sa alkebba da rawani wane ne yana ainihin karanta ayoyin ruqya in sarki Qabus yayi wa magani sarkin Oman din shine sarkin yayi mai gida yayi mai mota ya bude mishi tasha shi sai bar duk wani abu da yake dama shi ba malamin